نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها المسلمين ine muku gaisuwa ta addinin musulunci gaisuwa mai tsarki kuma gaisuwa mai albarka wato assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna yammacin alhamis 15 ga watan ramadan hijirar babban jakadan Allah ko babban majidadin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina ina da shekaru 1444 wanda ya daidai da 6 ga watan April haihuwar annabi Isa alaihi salatu wa salam kalmar Allah kuma ruhin Allah bisa ga lissafi na Gregorian calendar na da shekaru 2023 Allah madaukakin sarki ya sake haɗe mu a masjidu Ali ibn Abi Talib masallacin da ke unguwar Koko Road a cikin babban birnin Sokoto inda muka saba gabatar da tafsirin Al-Qur'ani mai girma a kowane yammaci na wannan watan mai albarka kuma wata mai daraja wato watan Ramadan da fatar Allah madaukakin sarki ya muna jagora a cikin karatunmu kuma ya karbi azumunmu da sallolinmu da sauran ibadodinmu sannan ya gafarta muna dukkanin kurakuranmu ya kuma biya muna dukkanin bukatunmu muna cikin tafsirin aya ta 172 da kuma aya ta 173 a suratul baqara inda Allah madaukakin sarki yake horonmu da mu ci daga at-tayyibat waton alkakakku kuma halatattun abubuwa waɗanda ya ɗora muna a doron ƙasa a matsayin arziki ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga halal kuma tsalkakakke abari waɗanda suke halatacci kuma tsalkakakku ma razaqnakum daga cikin abinda muka azurta ku da shi wanda wannan yana nunin cewa abinda kurum ya halatta gare mu daga cikin abubuwan da suke bisa doron ƙasa su ne at-tayyibat abubuwan da kuma suke kishiyar at-tayyibat su ne al-khaba'ith su kuma haramtacce abubuwa ne gare mu duk yadda abu wanda yake hadis ya baka shawa ko ka guje shi domin haramun ne gare ka bisa ga karantarwar wannan ayar wannan ma in mun koma suratul a'raf za mu ƙara ganin tabbatar da haka domin ku Allah madaukakin sarki yana cewa wayu hillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-qaba'is.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
اللهم أدعوك كين سلكي يناتي ويهل لهم الطيبات kuma Allah yana halatta ma musulmi abinci wanda yake at-tayyib, wanda yake mai dadi, mai tsarki, kuma halattacce. Wa yuharrimu alaihim al-qaba'isa, sannan yana haramta musu munana. Dukkanin wani abinci wanda yake munana to haram ne, amma da ka ɗebe waɗannan munana abubuwan to dukkanin wani abu da ya rage ka ɗauke shi halattacce abu. Don haka malamai suka ce asali cikin abinci shine halacci. Duk abin da aka ce maka ba a ci hadis ne, to dole a kawo maka nassi mai karantar da cewa hadis ne. Idan babu nassi mai karantar da cewa hadis ne, to wannan abin halal ne. To shine muka shiga lissafin haba'i, miyagun abubuwa waɗanda shari'a ta haramta. Jiya ma ambaci guba ko? Muka ce nau'i na farko shine guba. Duk abin da ya kasance guba, to haramun ne mutum ya ci shi, domin kamar kashe kai ne, ko kuma jefa kai cikin halaka. Muka kuma bada hadisi Abu Huraira, Allah madaukakin sarki ya kara mishi yadda, hadisi wanda yake muttafaquna alayhi. Na biyu muka ce daga cikin abin tota waɗanda shari'a ke kallo haba'i, su ne abubuwa masu samari, dukkan wani abinci wanda yake muskir, mukdir, to wannan abincin shari'a tana kallon shi a matsayin hadis, mugun abinci wanda yake kishiyar tsalkakakke ko kuma halattacce. Wanda jiya mun kawo hadisai inda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake haramta muna shan giya, kuma yake muna kashedi game da abinda ya shafi giya. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da mu wannan giyar, kuma za a rika kiranta da wasu sunaye waɗanda ba sunanta ba ko? Hadisi Ibn Majah, hadisi na 420 a Sunan Ibn Majah. Haka ma a Sahihu Ibn Hibban, hadisi na 6758, sai kuma littafin Sahihu Targhib, hadisi na 2378. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yashrabu nasu min ummati al-khamra, wasu mutane daga cikin al'ummata za su sha giya. Yusammuna ha bi ghairi ismiha, kuma za su rika kiranta ba da sunanta ba. Wanda babu shakka a yau ana shan giya, kuma ana kiranta da wani suna na daban wanda ba sunanta ba. Saboda haka abubuwan sha na giya har sun ɓace ma mutane, da yawan mutane ma ba su san su ba, alhalin kasancewar giya ne. Akwai abubuwan sha ga sunan waɗanda ake sayarwa dare da rana, akwai waɗanda mu muke yin su da hannunmu, amma kuma giya ne. Abin mamaki ma yanzu nan ba da jimawa ba, na ba da kuɗi na ce a soma yara ɗan lemon kwalba na sha, aka je aka sau nau'i daban-daban. Daga cikinsu ana kawowa, ina dubawa, na fitar da ɗaya na ce tabbas wannan lemon kwalba akwai giya cikin shi. yanzu haka yana akan teburi na waye kina hana su sha saboda yaduwar da giya ta cikin abubuwan mu suna iddiyan cewa wai giyar da ke cikin ɗan kalilan ce to amma giya ce fa wanda ta sai ƙarfin whisky giya ce mai ƙarfi wanda har ta wuce a kira ta liko ta kai a kira ta spirit saboda ƙarfin giyar ba wannan mechanical spirit ba akwai wani nau'i na distilled alcohol wanda ake kira spirit to ta sai a kira ta haka saboda concentration in ta tana da concentration na 35-45% ABV alcohol by volume concentration nata to tana da wannan irin mummunan concentration amma kuma ake ɗibar ta wai don abu ya ƙara daɗi su kamfunfunan da suke yin da yawan limunan kwalba suna zuba ta ne don ya ƙara daɗi ya yi ƙamshin giya ya yi ƙamshi mai daɗi saboda su a gudun su wannan ƙamshin na giya ƙamshin daɗi ne ko mutane sun gamsu da haka sa'annan kuma ya yi ɗanɗano mai daɗi saboda wannan ɗanɗanon na giyar ɗanɗano ne mai daɗi da aka yi wuya har ya zama abin alfahari sa'annan mun yi ta zuba giyar nan cikin abubuwan shanmu ba mu sani ba kuma wallahi giya ce muke ɗibowa mu zuba da zan yi rantsuwa in ce duk wanda ke gurin nan ya sha giya wallahi na san bai kafara ba sai dai na san ya sha cikin rashin sani ne ya sha ne cikin rashin sani saboda akwai abubuwan sha da dama da muke yi ka aji abubuwan da ake na fermentation ba su nake magana ba domin mafi yawan abubuwan da muke na fermentation ba ma giya ake samarwa a cikinsu ba kamar kunun zaƙi kamar kunun aya kamar fura kamar wannan kamu ko koko da sauransu duka fermentation ne amma lactic acid fermentation ne Allah maɗaukakin sarki ya kawo wasu ƙwayoyin halitta waɗanda sun hana samuwar giya cikin waɗannan abubuwan don haka ka sha kunun ka halal malak sha kunun ayar ka halal malak sha kunun zaƙin ka halal malak ba giya ciki sannan abubuwan da ma ake alcohol fermentation nasu ni ba ma su nake magana ba wannan kwalba ce ta giya ga ta nan cikin shaguna ana sayarwa amma mutane ba su san giya ba ce kuma su ɗebo su zuba cikin abin shan su garwaya su sha sannan ƙalla ne za ka ga biskit ba a zuba wannan abin ciki ba ƙalla ne za ka ga wani kek ba a ɗebo aka zuba ba ƙalla ne za ka ga suna ana ta ɗebowa ana zubawa da na so da zan faɗa muku in ce da kaza da kaza da kaza da kaza amma akwai harkar rikicin mutane ko kun san da yawan mutane yau wani ba bincike yake yi ba ko ba karatu yake yi ba jira yake a faɗi ya fito ya ƙaryata wasu kuma sun samu sana'a a social media za su zo su ce an ce kaza da kaza da kaza da kaza da kaza su ta yi wani ma idan ya tashi sai ya ƙara gishiri da magi ko so kun ga ba za su tsaya inda aka tsaya ba ba ina magana fermentation ba fa ne fermentation process ne wanda ga shi nan cikin abincocinmu da dama daddawa wannan da fermentation ake yin ta sa'annan ga kilishi nan ana fermentation cikin shi ake sa'annan ga abincota nan da dama da muke yi waɗanda sun wuce a lissafa waɗanda dukkanin su sun shafi abinda ake kira fermentation to ba su ba wannan abubuwa ne muke ɗebowa mu zuba alhali waɗannan abubuwan giya ne mu ɗebo su mu zuba ƙabon mu da kurin mu cewa giyar da ke giyar ko ba da yawa muka zuba ta ba. Giya ce mai mugun ƙarfi. Yanzu idan na faɗi ta wani bai san giya ba ce amma da na faɗi ya gano yanzu da ya sau ya zuba ga ruwa ya motsi ya sha wallahi buguwa zai yi. Wannan abin da ka sau shi ka zuba shi cikin ruwa ka motsi ka kurɓa ka shanye buguwa za ta yi. To amma kuma yana da ɗanɗano mai daɗi da sauransu sai a kama ɗiba ana zubawa cikin abubuwa don su fara ɗanɗano. To kaga in na tona asiri ai kun ga kuma ai baya ba gani. To ai na faɗi kuma na koya ma wasu. Don wanda duk aka hana ma ya je gidan giya ya sha giya da wannan zai amfani. An fahimta? Da wannan zai amfani. So wayannan abubuwan sai an kula. Kuma duk da abubuwa waɗanda ake haɗawa na lemuna abinda muke kira juice da kuma nabi ine shi ma sai an bi a hankali domin suka rikide su koma giya. Akwai firiyi wanda yake cikin iska wanda yakan shiga cikin tsatsatsen lemu tsatsatsen fruit da makamantansu ya fara da process na fermentation wanda manzon Allah yakan sha nabi ya za a yi mai tsimi ya sha amma bai wuce kwana uku. Kwana na farko manzon Allah zai sha, kwana na biyu manzon Allah zai sha, kwana na uku da ya cika kwanan na uku manzon Allah ba zai sha ba. Domin wannan lokacin fermentation process ɗin ya fara kuma ya ci gaba. Idan ya ɗauki wasu kwanaki masu yawa shikenan zai koma barkutu da ka sha buguwa za ka yi. To manzon Allah bai sha. Sai ya sama wasu daga cikin 'yan baya masu son su zagi manzon Allah suka ɗauki hadisan manzon Allah ya sha nabi suka ce an shehu manzon Allah ya sha giya. To wannan nabi ne ya sha kamar ka sha juice ne wannan haka manzon Allah ya sha. Sai dai juice ɗin idan ka buɗe shi ka aje shi ya daɗe ba na son faɗi domin kada a koya ma wasu. To akwai lokacin da zai rike ɗewa ya koma giya ya zaman ya samar da giya saboda sugar da ke ciki za ta yi fermenting kuma alcohol fermentation ta yi producing ethanol C2H5OH wannan ethanol ɗin dama shi ne giya shi ne ke shiga cikin kan mutum ya bugar da shi ya sa mutum ya samu canjin yanayi ya riƙa jin nishaɗin da ba shi in ma ya sha da yawa har ya kai ga buguwa ya san ya fita hayyacin kanshi ko? To a kiyaye da wannan manzon Allah yakan yi taka tsantsan ta gefe abinda ya shafi wannan. Haka ma idan za a yi manzon Allah na bizi to ba a haɗa fruit da yawa wuri guda. Manzon Allah ya ce kada a haɗa fruit da fruit, kada ku haɗa wannan da wannan, kada ku haɗa wancan da wancan wajen yin nabizi. Yace kada a haɗa dabino da ɗanyen dabino albusu, kada ku haɗa su guri ɗaya, kada ku haɗa zabibi da kaza, kowannen su ku yi shi daban-daban. Shi ma akwai hikima. Ba ni son ne ya fita tsawai ta ɗumi na kan wannan saboda kamar koya ma wasu ne. Waɗanda ba su gane ba su masu ilimin sun sani. Ka koya musu ne ba sai sun je sun saya ba za su zauna gida su yi abinsu. Baka in ma hukuma ta sa an daina sayar da abin ko ina to gashi kuma suna iya yi sai dai ba da bino ya mai ke shi giya ya sha a bitai. An fahimta? Sannan ya ɗebo masara ko dawa ko gero ya mayar giya ko kwakwa ko menene ya sha a bitai. abinda wani sahabi ya faɗi yace can garin su suna yi ana kiranta Almir, wanda su za su zuba ma dawa ruwa sai ta fara tsiruwa ta na aje a canya ta a hahada a hahada a hahada dai. Sai a mayar da su ya koma giya. Baka dai wannan kalubale ga malaman biochemistry da malaman microbiology da sauran waɗanda suke da ilimi wanda ya shafi wannan ɓangaren, da su dawo su nuna wa mutane amfanin kasancewar su musulmi. Ni ba ni yanke hukunci, amma su dawo su yi bincike su fitar ma mutane hukunci wanda yake shine mafi fici, su bayar da bayani wanda yake mafi inganci, sai su haɗu da malamai su ko malamai da suka san nusus, sai su fitar da final verdict, su hidda result na ƙarshe cewa abu kaza haram ne, abu kaza halal ne, abu kaza ga yadda yake, abu kaza ga yadda yake. Amma in ba haka ba fa akwai matsaloli. Ban lalle lalle ina da wuya ka shiga shago ka bude fridge ana sayar da kayayyakin sanyi ciki kwace, in kan lalaba ɗaya biyu uku sai ka tarar da abin da yake akwai giya ciki, kuma concentrated alcohol ce aka ɗauko da ganga aka ɗiba aka zuba don ya ƙara daɗi. Giya ce concentrated one aka ɗiba aka ƙara wadda ta fi burkutu. Duk yadda burkutu ta yi, yeast wanda yake yin wannan fermentation ɗin zai wuce 18% mutuwa yake yi. Bai wuce 18% ba zai iya ci gaba da activities nashi ba. Sai ma yanzu ne aka samar da wani artificial microorganism so ɗin da suke taimaka ma fermentation har a samu 25%. So wannan sai an yi distillation, an tsotsar wanda ke ciki, an ƙara ma biyar ƙarfi ta kai ƙarfin 35 zuwa 45, sannan a sa cikin kwalabe a ɗebo a baka ka zuba cikin zoɓo, a ɗebo a baka ka zuba cikin mi. Da yawan zoɓo da ake sha ai ana zubawa ciki, da yawan zoɓo shi yasa nake kowa ya sha ai. Duk mai yawan yawan shan zoɓo ai ya sha, mai aukuwa ta riga ta auku. Akwai abubuwan da ake zuba ba zan faɗi ko menene ba dai. Idan ana so wannan sai a nemi malaman biochemistry zan yi bayani. Idan na yi bayani su sun sani za su tabbatar da abin da na faɗi, don malamai su kuma sai su zauna. Ni ba in san in yanke ma al'umma hukunci ba, amma dai na hango wannan kuma gaskiya ce haƙƙul yaqini. Ni ban da shakka gaskiya ce haƙƙul yaqini, ba kuma kutse ne ma abin ba, abu na wanda ni na karantar da shi, na karance shi kuma na karantar da shi, don haka na san shi tabbas tabbas cewa ga abin da muke amfani da shi nan cikin abu baɗin shanmu da dama wanda giya ce. Sai malamai su faɗa mana shi ya halatta ka ɗebo abin da za ka sha ka zuba mai giya, sannan ka motse ka sha, don kana kurin cewa ai ƴar kaɗanta ka zuba ba ta isa ta bugar da kai ba. Sai a ɗebo hadisai kasunan. Akwai fatawa ta kwamitin lajina a da'ima wanda yana da wannan fatawar, ina da littafin zai kai volume 40, na kuma karanta na kuma fitar da inda fatawan take. Duka za mu zo a aza ta a ɗauko ɗannan hadisa a aza a ɗauko duk abin da ake ɗaukawa a aza. Shi labarin giya ma wai kada ka yi musu giya ce, shi wannan babu musu ɗannan har birnin sun ba wanda ya isa yi wannan musu. In ya kai ma'ana to bai sai musun kasancewa waɗannan abubuwan giya ba kuma sayar da su ake cikin shagunan ko manzo Allah ya hana sayar da giya
na'am
ya hana da kwanta ya hana komai nata kuma sayarwa ake yi yana da waya ka kai na supermarket ban cika maka kwando kwando nata ba sai da shi mai supermarket din bai san giya ba ce Allah ko bai kama mutum da laifin da bai sani ba ko rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana to ala ayi halin da masana a cikin al'umma ko yaushe su je su ta bincike kada mu zo mu rika cin abubuwa ba mu san ko menene muke ci ba alhalin muna da musulmi masana akwai musulmi waɗanda Allah ya ba ilimi Allah ya ba kwakwalwa suka rayu kwakwalwa ko mai zurfi suka karanci ajin suka yi zurfi ciki ne muna da su ga sunan cike da jami'o'i wannan haƙƙin su ne na duk ire-iren waɗannan abubuwan su riƙa zaƙulo su suna gwada mutane aƙalla dai mutane su san gaskiyar abin da suke ci ba su riƙa ci alhalin ba su sani ba kuma ga masu ilimi waɗanda ya kamata a ce sun sanar amma kuma sun yi kwance sun ƙi yin wannan binciken ba ina fatan Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to abin da jike ke giya yana daga cikin abubuwa waɗanda shari'a ta haramta yana cikin hadisat shi ne abin da ke sa maye kuma annabi ya ce ma askara kasiruhu faqaliluhu haramu duk abin da san mai yawan shi ke iya sa maye wani hadisi yake ko da bahu ɗaya na shi ke sa maye to ka sa hannu ka ɗibi kan kwata ɗaya ka sha na shi haramu ne ko da ko sai an sha bahu ɗaya sannan ake maye to ka sha kan kwata ɗaya na shi wannan ajin haram ne ina fata an fahimta sannan giya babban mugun abu ce muna da hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam inda annabi ke cewa al-qamru ummul qaba'ir giya ita ce uwar miyagun abubuwa kun ga Allah ya ce ya haramta khabisat ko ko ba haka yake ba suratul ma'ida aya ta 156 ko Allah ya haramta khabisat to gashi nan manzo Allah ya ce al-qamru ummul qaba'ir duk wani mummuna abu to giya ita ce uwa gare shi yace faman shariba ha wanda dige shata lam tuqballahu salatun 40 yawman wanda dige shata to ba a karbar sallar shi har tsawon kwanaki 40 fa in mata wa hiya fi batnihi in ma har ya mutu tana cikin cikin shi to mata mitatan jahiliyatan yayi mutuwa mutuwa ta jahiliya la hawla wala quwwata illa billah sannan Abdullahi bin Mas'ud ya ce ku ɗari mani ku yi cross da ni ku sa mashi ta ƙarƙashina ku je makabarta ku tono kaburbura ku samu kabarin mashaye giya duk inda yake ku tono in har kuka ga ba a juya shi ya bar dubiya alƙibla ba yake ta ku soka ni wannan mashin ku tsire ni ya ce a yi tsirai da shi ma dama dai aka ga kaburburan mashaya giya ba a juyar da su suka ba alƙibla baya ba wani sarki daga cikin sarakuna waɗanda aka yi daga cikin magabata wanda yana cikin muluk na banu umayya wanda ake kira Abdulmalik bin Marwan shi yake ba da labari anna shaban ja'a ilaihi bakiyan hazinan cewa wani saurayi ya zo mishi saurayin nan yana ta kuka sannan yana bakin ciki fa qala ya amiral mu'minin inni irtakabtu zanban aziman fa hal li min tawbatin yace ya amiral mu'minin lalle ni fa na afka ma zunubi zunubi kuma wanda yake mai girma shin ko ina da tuba faƙala sai shi wannan basarakiyan yace wa ma zambuka yace menene zunubin naka ƙala yace zambi azima zunubi na fa mai girma ne za ka yana ganin kamar Allah ba zai gafarta mishi zunubin shi ba ko shi ko Allah madaukakin sarki ya ce ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka kira ka ce ya ibadi ya ku bayina ka kira mutane ka kira aljannu ka faɗa musu inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a lalle Allah yana gafarta zunubai ga baki ɗayansu komai girman zunubin bawa Allah maɗaukakin sarki yana iya gafarta mishi zunubin don haka sai wannan basarake ya ce wa ma huwa shi wai menene laifin naka kuma ko menene laifin naka ma huwa ko menene Allah fa innahu yaqbalu at-tawbata min ibadihi wa ya'fu an as-sayyi'ati domin ko shi ubangijinka yana karɓar tuba daga bayi sannan yana rangwame da miyagun ayyuka waɗanda aka aikata ala sai wannan saurayin ya ce ya amiral mu'minin kuntu ambushul qubura ya ce wallahi na kasance ina tunan kaburbura wa kuntu ara fiha umuran ajiba kuma na zamo a lokacin da nake tunan kaburburan nan ina ganin al'amura cikin kaburburan nan masu ban mamaki ala ya ce ma ra'aita me ka gani ala ya ce ya amiral mu'minin na bastu lailatan kabran ya ce wani dare na tona wani kabari domin kun san masu tonon kabari suna daukan dare ne ko don haka ya lallaba cikin dare ya shiga wata makabarta ya cimma wani kabari ya ce ya shiga tonon kabari wasu fa saboda lalacewa suna satar da kafani ne duk da yake boka ya ake kai mai kafanin ko da shi ake magungunna wani za a yi mishi magani da wannan likafanin ya kwanta bai kuma amfani sai aka ciwo ya kama shi da ya fita kasuwa wajen sana'a sai ka gaba iyawa sai ya dawo gida zai koma kamar gawa duk abin da ya saba yi canda wani mai ilimi na a ofis yake sai a yi mishi wannan sai kaga ya koma tamkar gawa ya dawo ya yi kwanci bai taɓa samun lafiya wani kuma akan ɗibi wani ɓangare na jikin ɗan adam sai a yi mishi magani idan an yi wannan maganin za a nakasa shi ya kasance bai iya wani amfani daga cikin amfanonin da ya saba yi musamman ya fi faruwa ga mata ko za ta sa a ɗibi al'aura ta jikin namiji cikin kabari a je a yi tsafi da ita daga wannan lokacin kishiyarta mijinta zai kama kyamarta bai iya haɗa kimfina da ita kai wata ba ko kishiyarta take wata ma fa diyar kishiyarta take ma ƴaƴan kishiyarta mata in sun yi aure shikenan fa auren bai yi ai ta samu matsala don haka ya je makabarta wajen ciran wajen tunan kaburbura ya ce na bastu lailatan kabran ya ce na tona wani kabari a wani dare ya ce fara aiki sahibahu huwila wajihuhu anil qibla ya ce sai ne ga wanda ke cikin kabarin an juya fuskar shi daga alqibla ya ce fa khiftu minhu sai na ji tsoro gare shi domin ga al'ada in ka tona kabari za ka ga fuskar wanda yake ciki tana dibar alqibla ko in dai ba kabarcin musulmi ne to wannan gashi an juya kan ya kasance na ba alqibla baya kaga kamar an kare wuya kenan yace wa aratul khuruj sai ne nufi in fito cikin kabarin domin kabarin sa yana da zurfi ba irin namu bane nan. Kabarin su kan gina shi mai zurfi sai ka shiga ciki sa'annan ka ciro abin da zaka ciro. Yace fa iza bi qa'ilin fil qabri yaqul, yace sai na ji wani mai fada a cikin kabari yana cewa ala tasalu anil mayyiti limadha huwila wajhuhu anil qibla, e ba za ka yi tambaya game da wannan mamaci ba dan me aka juyar da fuskar shi daga alƙibla ba. Cikin kabari fa yaji ana magana, gashi cikin dare ba kowa. Yake qultu limadha huwila, kaga cikin tsoro sai ce dan me aka juya shi. Qala yake li'annahu kana mustaqfiyan bi salati, domin ya kasance mustaqfan bi salati, yana wargi da sha'anin sallah. Fa hadha jaza'u mislihi, kuma wannan shine sakamako na iri ne. Sadda kowa ke dibin alƙibla yana sallah, shi kun ga bai dibin alƙibla ko wani yake da sallah, don shi na Allah ya mishi wanga sakamako. Yake duk da haka dai ban dina sana'ata tonon kabari ba. Yake summa na bashtu qabran akhara, sa'annan na tona wani kabari na daban. Fara ayyuka sahibahu qad huwila hinzira, ina tona sai na ga mabuci wannan kabarin, mamacin da ke cikin kabarin an juyar da halitta shi an mayar da shi ya koma ne, ya koma alade. Kuma waqad shudda bis salasil, yace kuma an tsutsuce shi da sarƙoƙi, wal aganal, da kuma ƙumma fi unqi, a cikin waya ne an sa ƙumma, wasu maruruwa ne cikin waya ne, sannan an sa sarƙoƙi an ɗarme shi ga ƙasa. Yace fa sabtu min husaini ji tsoro gare shi, wa aradtu an akhruja, ne nufin in fita daga cikin kabarin. Fa idza bi qa'ilin yaqulu ala tas'alu an amalihi wa limadha yu'azzabu, yace ba za ka yi tambaya game da aiki wannan bawan Allah ba dan me ake nace wannan azabar ba. Yace fa qultu limadha, cikin tsoro sai nace dan me aka yi mishi haka. Fa qala yace kana yashrabu al-khamra, ya zamo yana shan giya. Wa mata min gairi taubatin, har ya mutu bai tuba ba, yana shan giya. Kuma ka dauka mai shan wiwi shi ma fa haka za a yi mishi, mai shan benalin ko tofilin shi ma haka za a yi mishi, mai shan duk wani abu da ake sha a yi mai wani saboda lalacewa fa wai zai je ga kwata wannan guta ya tono can kasa ya ɗebo can inda dallakin ne yake, wai shi ne zai sha ko ya bugu saboda tsananin lalacewa. Wani bula yake sha ko? Wani har ashana yake ci. Wani kuma fetur yake shaƙa, wani kuma sholisho ko? Duka waɗannan giyoyi ne. Wani su kudaya aka kira abin ko? Wani kuma a hanci ƙasa yake farta koko? Yake duk da haka nan dai ban daddara ba. Summa nabashtu qabran akhara, sannan wani dare na koma na tona wani kabari na daban. Fa wajadtu sahibahu, sai na samu mabuki wannan kabarin. Ashudda fil ardi, yace an daddaure shi ga kasa. Fil autadi, a cikin turakumin nari na wuta. Wa ukhrija lisanuhu min qafahu, sannan an fitar da harshe ne ta ƙiyya ta, an huda ƙiyya ta, an jawo harshe ya fito ta ƙiyya. La haula wala quwwata illa billah, ka kimanta fa gashi cikin dare cikin kabari tsakiyar makabarta ba kowa ko sautin dan adam babu, gashi yana tonon kabari, ya shiga cikin kabarin gabaki daya yana tonon kabari, sannan ya tarar da irin wannan mugun abin. Yace fa hibtu, sai na ji tsoro. Waraja'tu, yace na fito. Waraja'tu, na yo baya wa aradtu al-khuruja nayi nufin in fita yace fa nujitu sai aka kira ni cikin kabari sauti ina ji ban ga mai magana ba ala tasal an halihi sai ba za ka yi tambaya game da halin shi ba lima zabtu liya dan me aka jarfe shi da wannan bala'in ba yace fa qultu sai nace lima za dan me aka jarfe shi da wannan faƙala sai shi mai faɗan ya ce kana laye ta harrazu min albauli ya kasance bai kiyayewa bai kame jiki ne daga boli zai tsaya ya ta boli bolin na ta zubuwa ga jiki ne ya je yana shayar da boli boli na ta zubu yana bugun ƙasa yana dawo mishi ko kuma ya wakala yanqulul hadisa yana ɗaukar gulma bainan nasi tsakanin mutane kuma fa haza jaza'u mislihi wannan shine sakamakon iri ne wannan shine sakamakon duk wanda yake aikata irin wannan aikin yana wasa da bauli sannan dadin dadawa kuma yana yawo da gulma kun ga an hidda halshi ta kiyaye ko yace sun mana bashi kabran yace daga ƙarshe ne sai na tona wani kabari fara aiki sai na ga wannan kabarin qadwa si'a ala madil basari yace kabari an ƙara mai fadi an ƙara mai girma ya koma wani irin wata irin fada yace na daga iya dubi na girman wannan fadar amma sai shi wani babban wuri wa fihi nurun sati'un kici ne ko ga haske nan wanda yake tawalwalniya wal mayyitu na'imun shi ko ga mamancin yana kwance yana bacci kamar yoyon mutu wal mayyitu na'imun ala sabilihi sannan gashi bisa gado na alfarma wa qad ushrika nuru haske ne fa an haska shi ko ina wa alaihi thiyabun hasana yana da tufafi masu kyau yace fa akazatni minhu haibatun sai haiba ta kama ni gare shi fa ratul khuruj nay nufi in fita fa qila li ala tasal an halihi limaza ukrima bi hadhihi alkarama sai mai kira ya kira ni a cikin kabari yace eh ba za ka yi tambaya game da halin wannan mutumin ba shin dan me aka girmama shi da wannan karamar yace sai na tambaya limaza dan me aka yi mishi haka faƙila lidi aka ce mini innahu kana shabban tsa'i'an ya kasance saurayi mai da'a nasha'a fi da'ati Allahi azza wa jalla wa ibadatihi wanda yake ya tashi cikin da'ar Allah da ibada ce ka ga nan maimakin saurayi ya tashi cikin shaye-shaye ko anya ana shaye-shaye kuma ai ibadar Allah kaga wanda ya tashi cikin shaye-shaye duk wani nau'i na zage-zage ya iya ko sannan kwaci ya iya sannan datsa-datsa da adduna da makamantansa duka ya iya duk aikin ta'addanci ya iya to shi wannan saurayin wanda cikin kabarin shi ga haske ga shi kwance bisa ga wani gado na alfarma cikin wata irin fada mai girma wanda iya ganinta iya girman wannan fadar wuri mai sanyi to gashi an ce mishi wannan saurayin ya tashi ne cikin da'ar Allah da kuma ibadar Allah dan shi ne Allah ya karrama shi da ya mishi haka kuma kamar wani mai tonon kabari da ya tahila tonon kabari yana buɗe kabari haka sai iske mutum zaune cikin kabari alamar ni'ima duka ta tabbatu ga wannan mutumin yana rungume da alqur'ani yana karatu yace sai ya dago kai ya dibe ni yace a kamati sa'a yace sai sa'a ta tsayu ne in fito yace la yace ba ta tsayu ba ce to ruddul labina yace to mai da ruddul labina mai da bulu ka rufi inda ka buda qala abdul malik sai wannan basarake yace inna fi zalika la ibratan lil asfin yace lalle ciki wannan labarin naka ya kai dan uwa akwai abin lura ga masu zabu wa busharatan li tsayyin da ko bushara ga masu wa Allah da'a daga kaga a ce can giya da can maye ba alkhairi bane ga bawa ko daga ƴan uwa sai ayi kokari a bari musamman samari wadanda su aka jarabta da wannan aikin wannan zamanin yau shaye-shayen ya gane ko ina ya zama ruwan dare wani sos yake cewa shekara ta 2018 an lissafa an ga cewa giyar da aka sayar a duniya ta kai kimanin giyar dala trillion daya $100 trillion kaga in ka canza da canjin black market na dala na Nigeria zai tashi wuraren 730 trillion naira wanda in ka raba ga budget na Nigeria kace za ka dauki trillion 25 kai budget na Nigeria to zai iya muna budget na sama ga shekara 30 kudin giyar da aka shakuro shekara ta 2018 to na ga yanzu ta 2022 da ta kare tunda abin sama sama yake yi sannan a wannan shekarar an samu mashaya giya daga cikin mutane sun zarce mutum biliyan 2 da miliyan 400 2.4 billion individuals suna shan giya wanda kun ga abin ya ɓaci kusan 1.4 billion maza ne 1 billion ko mata su ne ke shan giya banda fa ƙwayoyi giya wannan ma alcohol kuro wannan wanda ake sha wannan liko da kuma wine da sida da makamantansa su ne fa ake magana idan ka ɗauka ma har da miyagun ƙwayoyi to gina sai ya kai biliyan 4 ko 5 ma za ka tsalla ne daga cikin mutane ba su shan giya shi yasa bala'i ya yi yawa cikin mutane ko? Cin abin da Allah ya hana ki ke kawo bala'i za mu zo mu ji Allah ya hana cin naman dabbobin dawa ko? Irin su zaki irin su damisa irin su kerkeci da makamantansu su alade aka ce za a ci ko? To an ci naman dawa to sai ga shi bincike ya nuna waɗannan naman dawa suna da wani hormones cikin jikinsu waɗanda waɗannan hormones ɗin su suke ba su ƙarfin gwiwa ya zan ba su jin tausai su kama dabba su taushe ta kai kanka ko an samu fim da naman daji wani bai ko iya kallo ko? Kaga ya kama wata akuya ko ta barewa ko ta ƙaramar dabba ya makare ta yana cin namanta akwai ma waɗanda ake kira eating alive za ka ga suna cin naman dabba tana da rai ko ba haka yake ba so me ke ba su wannan damar kai ya zan baka iyawa saboda baka da wannan hormone so wannan hormone yana nan cikin naman su idan ka ɗiba ka ci zai shiga cikin jikinka kai ma zai maka irin wannan aikin sai ka kama ɗan uwanka ka mirɗe ka kashe shi yasa yanzu ka shaka shayi yawa ko? Ganan duniya ta shiga cikin yanayi na kisan kai wanda bata taɓa shiga ba da rashin tausayi wanda bata taɓa shiga ba inda ɗan adam zai kama ɗan adam ya yanka ya riƙa cin nama mace fa aka samu ta nan da ta haifa fa tana ɗiban nama tana ci ga jarire na an haifa an zubar ga menene rashin tausayi da rashin imani to duka wannan yana daga cikin afka ma abin da Allah ya haramta don haka mu yi kokari duk abin da Allah ya hana mu na ci yake mummuna abu ne mu gamsu kuma mu daina mu ce sami'ina wa ata'na kada mu zama cikin masu cewa sami'ina wa asaina to kun ji dangi na biyu nan shine masu maye masu samaye ko wanda gobe in mun zo za mu ɗauki dangi na uku wanda za ka ji dabbobi su kuma da yawa da dangi na hudu su biri duka za ka ji menene hukuncin biri ya Allah so gobe da su za mu tashi bisa kansu za mu tashi da kuma dabbobi masu yawa su maciji ne su menene ga sunan waɗanda wasu su da dama kana ganin halal ne amma kuma bisa ga gaskiya magana mafi kyau cewa ba halal bane. Sai dai ko ba a rasa malamai waɗanda ke iya fatawa su ce halal ne ko? Amma dai idan aka gaggana maganganun malaman, aka ɗauko maganar annabi aka shingiɗa, aka tsaya aka duba kiriyan-kiriyan, in dai ayi bincike mai kyau, to za a tabbatar da cewa waɗannan abubuwan cin naman su haram ne, bai halatta a ci su ba. Ina fatar Ubangiji Allah ya datar da mu a kan sawaba. Allah ya muna muwafaƙa a cikin dukkanin al'amuranmu. Allah ya taimaki addinin musulunci da masu taimako addinin musulunci duk inda su. Masu tsayuwa kan wannan tafsir sun daga irin su Malam Aminu, waɗanda sama ga shekaru nawa, shekara ta fi 15 zuwa 20 ma da su muke wannan aikin. Da sauran ƴan uwa waɗanda muke wannan aikin da su, Allah ya saka musu da alkhairi. Akwai waɗanda suke ɗaukar nauyin wannan karatun su sawo ga gidajen rediyo da gidajen talabijin tun shekara ta 2007 da aka fara sawowa ga rediyo har yau babu shekarar da ba a sa ba. Kuma za ka tarar da akwai masu ɗaukar nauyi, haka ma gidajen talabijin. To muna roƙo Allah ya saka musu da alkhairi. Allah ya saka musu da alkhairi. Allah ya biya su. Allah ya biya su. Allah ya ƙara yalwata arzikin su. Allah ya ƙara yalwata arzikin su. Allah ya mazuri a su albarka. Allah ya gafarta ma magabata. Saurayi ƴan uwa musulmi kuma masu halartar karatun da masu saurari ta kowace kafa ta media. Da saurayi ƴan uwa musulmi da suke tafsirai wasu wurare da masu saurari wasu wurare. Duka muna roƙo ya Allah ka biya mana buƙatocinmu. Allah ka biya mana buƙatocinmu. Allah ka san abin da muka boye cikin kirazanmu na buƙata. Ya Allah ka biya mana shi. Ya Allah ka biya mana shi. Ya Allah ka biya mana shi. Ya Allah ka taimake mu. Ya Allah ka tsare mu. Kai ya uwanmu da ake ta azabtarwa, ana satan su ana cinikin su kamar dabbobi da waɗanda ake kashewa da makamantansu. Ya Allah ka san bamu da ƙarfi, bamu da iko, kai ke da ƙarfi, kai ke da iko. Ya Allah kai mana mafita. Ya Allah kai mana mafita. Ya Allah ka ƙwato mana ƴan uwanmu. Allah ka ƙwato mana ƴan uwanmu. Allah ka dawo mana da su gida lafiya. Allah ka dawo mana da su gida lafiya. Ya Allah ka isan muna. Ya Allah ka isan muna. Ya Allah kai mana tsayi kan wannan lamari. Allah kai mana tsayi. Ya Allah kai mana gata. Allah ka bamu zaman lafiya cikin garuruwanmu da biranenmu da ƙauyukanmu da unguwanninmu da gidajenmu da zukatanmu da rayuwarmu gabaki ɗaya. Ya Allah mara lafiyarmu, ya Allah ka ba su lafiya. Masu lafiya kuma Allah ka ƙara ba su lafiya. Allah ka ƙara ba su lafiya. Allah ka ƙara ba su lafiya. Marigayenmu kuma Allah ka gafarta musu. Ya Allah ka gafarta musu. Gobe kiyama da mu da su, ya Allah ka tayar da mu muna makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam karkashin al'arshi da kuma cikin aljanna. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب